الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 2437 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar da kunga littafi ne ba ka buga ne mun aka fara shi ne ne malami yake ne da kunga take kunga da aka
to lafazin kunga in aka ce kunga shine madogara abinda zaka iya jinginuwa da shi kasaya shine ake kira da kunga ma'ana madogara ce ta hukunce hukunci ma'ana abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta ma bayansa na'am
da ga cewa cin abinci a bacci a ruwa da lafiya sai ne ke kasancewa da sabon cin abinci
kamar ni
mata suke don cuya suke shayar da jariri ko jariri ya abinci shi wanda ba wani da
jaririn ai ba shi bai sha shayar da shi aka yi kai ne in zaka ci abinci ba zaka ci abinci ake shingide an gane ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ni bana cin abinci halin ina ki shingide na'am kamar ni in aka ce taska abinda ake nini dukiya wanda aka yi buluken da kenan dukiyar da mutum ya tara saboda musulmin zamani ko da wani zamani na tsanani ya kewayo daman shi yana da rumbun tsini shine ake kira da taska a Hausa kenan don haka duk dukiyar da ba a fitan mata da zakka sunan da taska kenan kanz idan aka ce kanz kenan dukiyar da aka taskance wanda aka yi buluken da kenan ba a fitar da haƙƙin Allah amma duk dukiyar da ake fitan mata da zakka ba a kiranta kanzu tare da cewa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa Abu Dharr Allah ya kada masa yadda shi ya tafi akan cewa idan ka samu abincin yau ka ci wanda zai wadace ka ka aje wani abu ya kai gobe shi ma kansa ne shi ya iya fahimtar sa dan haka shi in dai ya ci a yau duk abin da ya rage sai yayi sadaka da shi shi bai yarda bai bar wani abu ya kwana a gunsa barin wani abu ya kwana shi a iya fahimtar sa ya zama kansa ubangiji ta'ala ko yayi barazana ta azaba ga masu daskance dukiya kamar yadda yake cewa allazina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannama wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizuna amma da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun saba masa ba su masa muwafaqa ba akan haka. Dan haka abinda ake nihi da alkanz dukiyar da aka taskance ba a fitar mutar zakka. Na'am. 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 Wayan daga cikin nau'ikan tasbihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake a cikin rukun sa da sujada. Subuhul Quddus wa Rabbul Mala'ikati wa Ruh. So dai ake yi ko kuma so nawa? Kadan shine so uku, kadanci so uku kenan. An gane ko? Kadancin yin tasbihi a cikin rukun ko a cikin sujada wato shine so uku. Zaka iya yin biyar, zaka iya yin bakwai, zaka iya yin tara, zaka iya yin sha ɗaya, zaka iya yin sha uku, zaka iya yin sha biyar, zaka iya yin sama da haka, iya abinda zaka yi dai ya zama tumara. Karanci shine yi so uku. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma ce littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato kayan sha, wanda bayani ya gabata duk wani abu wanda ake sha asalinsa shine halacci sai abinda shari'a ta haramta. Don haka shari'a ba bata taba haramta wani abu face akwai illa a karkashinsa. Don haka a ƙarƙashin littafin mun ga hadisai waɗanda suke nuna mana haramcin duk wani abu wanda yake mai sanya maye, domin duk abin da ke sanya maye sawa'an wanda ake sha ko wanda ake haɗiya na ƙwayoyi ko wanda ake shaka kamar hujjar Iblis ko wanda ake busawa na hayaki kamar tabar buyoyi. An gane ko? To wannan gaba ɗayansu sunan su kiya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida, duk abin da ke sanya maye sunan shi giya, giya kuma haramci. Me yasa? Saboda Allah ya haramta mana giya saboda wata illa wadda take tattare da ita, babbar illa, wato shine lulluɓa hankali. Saboda duk wanda ya sha giya ya yi maye, hankalinsa zai gushe, wanda hankali ko babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Allah ya halicce mu. Ana buƙatar kowane lokaci, dare da rana, ya zamanto muna fadake mun san inda aka sa gaba, domin mu ci gaba da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Babbar illa ta shan giya da Allah ya haramta ta shine kusar da hankali, kamar yadda ya ce innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun. Wanda shi hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bar ma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a gaba ɗayan ni'imar da Allah subhanahu ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa, babu ni'ima sama da ni'ima ta hankali. A gare ku suka ce ni'ima ta hankali ita take gaba da kowace ni'ima, tare da cewa a iya abinda malamai suka tabbatar babbar ni'ima wadda babu sama da ita ita ce ni'ima ta musulunci. Sai dai shi kanshi musuluncin baya kyawo sai da hankali. To dan haka hankali abu ne wanda yake mai tsada daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bayinsa, kuma ya zama wajibi ne kiyaye hankalin mu. Don haka duk abinda ke gusar da hankali haramu ne. Illar da ta sa Allah ya haramta giya saboda tana gusar da hankali. Bugu da ƙari, na daga cikin illolin da suka tabbatar da haramcin giya, giya tana haddasa cuta a jikin ɗan adam, cutar da take kai shi zuwa ga halaka. Sannan kuma bugu da ƙari ga tozartar da dukiya, sannan kuma ga haddasa gaba da ƙiyayya tsakankanin jama'a, wanda illolin giya sun wuce a lissafa. Don haka kada mutum ya sha ƙwaya ya ringa ganin cewa laifin shan ƙwaya ba wani laifi bane ba na wanda ya kai ya kawo, da wanda ya sha ƙwaya da wanda ya sha giya duka matsayinsu ɗaya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. kuma babbar hukuma da Allah ya tanada ma duk wanda ya sha giya koda ya tuba, to Allah ya haramta masa giya ta gidan aljanna koda ya shiga, koda ya shiga aljanna giya ta aljanna dai Allah ya haramta masa koda ya tuba. Ina ku wanda kuma ya mutu bai tuba ba wani ya zubillahi, dan haka laifi ne wanda yake mai girma. Abinda muke so dai mu fahimta a darasin da ya gabata, duk wani abu ya sha asali halaka ne. Idan mutum ya ce maka abu kaza baya halatta, sai ka ce masa bani dalilin da ya haramta. Idan ya baka dalilin da ya haramta, to kwata kwata baya halatta. Kenan asali duk abinda Allah ya halitta kayan sha asalin su halaka ne, sai abinda yake sanya maye ko abinda yake haddasa cutarwa a jikin ɗan adam, to wannan ya zama haram. يو ذام تاشي لتافي نظرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. الحديث الرابع والتسعون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi. Idan aka ce al-libas shine ma yulbas, abinda ake sanyawa na tufafi domin a rufe al'aura. An gane ku? Kasancewar tufafi shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa. Wannan tufafi da muke sakawa a jikinmu babbar ni'ima ce. Ubangiji ta'ala shi ya hore mana wannan tufafi don mu rufe al'auranmu. Kamar yadda yake cewa: ya bani adama, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Sai ya ce: wa libasu taqwa zalika khair, ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وبنجي تعالى يتي: يا بني آدم، يا كويا أم آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا، تبس من مك سوكر مك تفاش يوالي سوآتكم، تفاف لك رفع الأوراق. الأورا بأكرايت بسونا الأورا إلا كسن شي ورزوش يرباوا ناموننا أدلوك شند تبينا شيني أكي كرا الأورا. أقال يقول: واري سوآتكم، أبند زي للذي على الأورا سيتي وريشا واتو دتفا في ودن سكي نكوا ونجي تعالى يتموني مكا سوكر مكدس تفافين دموكي سكاوا أجكم ونجي سبحانه وتعالى يسوكر رشي. Wani yakan iya cewa ruwan riguna aka yi daga sama da sauransu, a'a, kada ko mu ce auduga wadda ake saka tufafi da ita, asalin wato sababin tsurowarta ya ta'allaka da ruwan da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake saukarwa daga sama. Idan ruwa ya sauka daga sama, shine tsuro zai fito, wanda na daga cikin tsirran da suke fitowa akwai auduga. Idan auduga ta fito ta yi ‘ya’ya, sannan wannan auduga za a ɗauka da ita, za a naɗa zare, sannan wannan zare a saka tufafi. Kaga wannan ya nuna asalin tufafi daga sama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi. Shi ne ya ce: qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. To don haka tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ya jaddada mana. Asali game da tufafi, kamar yadda bayani ya gabata, asali game da duk wani abinci da duk wani abin sha, duk wani abu da aka iya ci da duk abin da aka iya sha, asali shine halacci. Wani bai isa ba ya ce maka abinci kaza haramun ne ko abin sha kaza haramun ne sai da dalilin da ya haramtar da haka daga cikin shari'a. To haka asali game da tufafi shine halacci, kowane tufafi halaka ne sai tufafin da shari'a ta haramta mana shi. Shine kamar yadda zamu gani ana, shine malam ya zo mana da wato hadisi na Umar Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada cewa la talbasul harira, manzon Allah yace kada ku sanya tufafi na alharir. Lafazin alharir wato nau'i ne wanda yake na tufafi, wanda asalin alharir wanda yake kenan wato wanda yake abdabi'i, wato tsutsa ce take fitar da shi, an gane ku, tsutsa ce take fitar da wannan zare, da wannan zare ake saka. Tufafi ne wanda ya fi kowane tufafi tsada, shi ne ake kira da alharir, tare da cewa akwai sinadi wanda yin shi ne ake a yau, amma asali wato tsutsa ce take fitar da shi. Shine wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la talbasul harira, kada ku sanya tufafi na alharira. Kaga la anan nahiya ce, hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa kada mu sanya tufafi na alharira. Mun yi bayani a baya, ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba, idan hani ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzonsa, kai tsaye abinda za a fa'idanta shi ne haramci, sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci. Don haka wannan la hani ne take, hani kuma wanda yake tabbatar da haramci, shi ne ya ce la talbasul harira, manzon Allah ya ce kada ku sanya tufafi na alharira. Sai ya ce fa innahu, jumla ta adiliya kenan, sai ya ce fa innahu man labisahu fi dunya, domin duk wanda ya sanya tufafi na alhariri a nan duniya, manzon Allah ya ce lam yalbasu fil akhira, a gobar kiyama ba zai sanya shi ba, ko da ya shiga aljanna to Allah ya haramta masa sanya tufafin alhariri, sai dai ya yi ado da wani launin tufafi, wani kalan tufafi na daban, amma wannan kalan tufafi Allah ya haramta masa, an gane ku, dan sakamako game da cewa a rayuwarsa ta duniya ya sanya nau'in tufafin da Allah ya haramta ma wato mu'minai su sa, illa kasancewar wannan hani ya keɓanta da maza ban da mata, maza su kaɗai ne Allah ya haramta ma tufafi na alharir, Allah ne, amma mata ya halatta su sa. Kenan shi ne ya ce fa innahu man labisahu fi dunya, domin duk wanda ya sanya alhariri a nan duniya, manzon Allah ya ce lam yalbasu fil akhira, a lahira ba zai sanya ba, ko da ya shiga aljanna ba zai sanya ba, tare da cewa alhariri nau'i ne na tufafi wanda Allah ya tanada ma ƴan aljanna a aljanna a gobar kiyama. Fatan mu shine Allah ya tufatar da mu game da wannan tufafi. Ya faɗa ya maimaita a cikin sururi daban-daban, na daga cikin su a cikin suratul Kahf, Ubangiji ta'ala ke faɗa ulaika lahum jannatun tajri min tahti, ulaika lahum jannatu adni tajri min tahtihim al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istibrak muttaqina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa الشاهد ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وبنجي تعالى يجي ين الجنة الجنة واتو زاس سنيا تفافي واني كي ثموي سيجي من سندس واستبرق نا سندس دا استبرق سندس دا استبرق شيني الحرير واني كي مرق كولن ساقا كينا. Idan aka ce addibaj shine alhariri wanda yake mai kaurin saka, domin saka kala kala ce, wanda ba shi da kaurin saka shine ake kiran shi sundus da istibrak, idan sakar ta yi kauri sai ka kiraye shi da sunan addibaj. Asali kuma abinda ake yin sundus da istibrak da addibaj shine wannan zari na alhariri. Aka can cikin suratul hajji Ubangiji ta'ala ke faɗa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا سيجي ولباسهم فيها حرير. الشاهد ولباسهم فيها حرير تبا في الجنة الجنة ويجي تعالى يجي الحرير haka kuma a cikin suratu Fatir Ubangiji ta'ala ke fada jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Haka kuma in ka dawo cikin suratul insan ne Ubangiji ta'ala yake fada wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ubangiji ta'ala ya sa kauta musu da wata aljannata musamman da kuma tufafi na alharir bima sabaru a sababin daukan hakuri da suka yi a rayuwarsu ta duniya. To dan haka sakamako ne wanda Allah ya tanada ma mu'minai a aljanna tufafi na alharir, amma sakamako ga duk wanda ya sanya wannan tufafi a nan duniya to koda ya shiga aljanna Allah ya haramta masa wannan tufafi. Haka a wata riwaya hadisin na cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa innama yalbasul harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Manzon Allah yace ku san da cewa kadai wanda ke sanya tufafin alhariri a nan duniya shine mutumin da bashi da rabo a gobe kiyama. Wanda bashi da rabo a gobe kiyama manzon Allah yace shi yake sanya wato tufafi na alhariri. To dan haka dai anan abinda muke so mu fahimta wannan hani yake banta da maza banda mata. Dalilin da yake nuna cewa yake banta da maza banda mata domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga zinare da hannunsa na dama, hannunsa na hagu sai ya daga tufafi na alhariri. Manzon Allah sai yake cewa waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta, manzon Allah yace kuma halaka ne ga matansu. An gane ku? Yace haramun ne ga mazan al'umma ta, sai yace halaka ne ga matansu. Dan haka dai a takeice wannan hadisi yana nuna mana haramcin sanya tufafi na alhariri ga maza. Sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin ka'idodin da malamai suka aje al-jazaa'u min jinsil amal. Sakamako na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata, duk wanda ya ji daɗi a rayuwarsa ta duniya game da sanya wannan nau'i na tufafi to ya san da cewa Allah ya haramta masa kalan wannan tufafi a gobe kiyama, ko da ya shiga aljanna Allah ya haramta masa ba zai sanya ba. Kamar yanda wanda ya ji daɗi da shan kayan maye a nan duniya to ko da ya shiga aljanna a gobe kiyama Allah ya haramta masa giyar ta aljanna. Illa kasancewar anan wato malamai sun tafi akan cewa alharir wanda yake a tabi'i kenan, ba wanda yake sina'i ba, wanda aka kira shi misali wanda aka yi, akwai wanda kamar misali kwaikwayo ne aka yi aka yi shi amma ba wancan asali ba wanda tsutsa take fitar da shi. Tare da cewa menene illa game da wato haramta ma maza sanya irin wannan tufafi, saboda kasancewar shi irin wannan kalan tufafi na alharir kaya ne waɗanda suke na ƙawa, wanda kuma kaya ne waɗanda suke karyar da zuciya su fidda namiji daga cikin layin maza ya shiga layin mata. An gane ku? Ma'ana irin sanya irin waɗannan tufafi na maida mutum ya zama ɗan daudu, ma'ana mai halayya da ɗabi'u irin ɗabi'u waɗanda suke na mata. Shi kuma ka'ida namiji so ake a tabbatar da cewa namiji ne da zaran ka ganin a bambanta tsakanin namiji da mace. To dan haka irin wannan kalan tufafi ne wanda yakan karya zuciyar namiji ta karkata ta koma ɗabi'u da halaye waɗanda suke na mata. Duk abin da zai karkatar da namiji daga halin shi na mazakunta zuwa ɗabi'a ta mata to wannan kwata-kwata baya halatta. Dan haka duk wasu abubuwa waɗanda suke na kyalkyali na yanda namiji zai ringa gyaran jiki irin yanda mata suke yi, wannan kwata-kwata baya halatta, baya dacewa. Namiji kamata ya yi, ko kuma mu ce abin da ya dace a san da cewa namiji ne. Dan haka abubuwa da dama wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana, wato aka hana maza. Kamar misali wato na daga cikin su shine wannan tufafi na alhariri, domin kaya ne na mata, kayan ado ne, su kuma daman mata a cikin ado aka san su. shine zamu iske da cewa da zinari da alhariri kayan ado ne wanda yake banta da mata saboda me yasa mace daman ita da ado aka santa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa awa man yunashahu fil hiliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ita mace daman a cikin ado aka halice ta sai dai ana abinda muke so mu gane ita mace ya halatta ta yi tufafi na alhariri ta sanya a jikinta amma shimfiɗa ta alhariri baya halatta ta yi an gane ko kamar misali shimfiɗa dira ta shimfiɗa da sauransu baya halatta me yasa saboda anan da ita da namiji duk ɗaya suke baya halatta saboda kasancewar a bangaren ado ne ya halatta ta sanya amma irin shimfiɗa da za ta yi da alhariri wannan kwata-kwata baya halatta baya halatta ta yi shimfiɗa ta alhariri saboda ita mace tana da buƙatuwar yin ado ga mijinta to amma maganar yin shimfiɗa kaga wannan ado ne wanda bai ta'allaka da ita ba an gane ku shi adan abinda ya shahi adan shi ne aka halatta mata amma abinda ya shahi kamar shimfiɗa da sauransu baya halatta kamar yadda za mu iske wani hadisi nan gaba الحديث الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة wato Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la talbasul harira manzon Allah yace kada ku sanya tufafi na al-hariri sai yace wala dibaj wato kada ku sanya ad-dibaj ad-dibaj shine tufafi na al-harir wanda yake mai kaurin saka kamar yadda bayani ya gabata wanda ba shi da kaurin saka shine ake kiran shi sundus da istabrar idan yana da kaurin saka shine ake kiran shi addibaj wato shine yace la talbasul harira manzo Allah yace kada ku sanya alhariri wala dibaj kada ku sanya alhariri mai kaurin saka sai yace wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda manzo Allah yace haka kuma kada ku sha wato a cikin makayi na zinari da azurfa wani yakan iya ce wato ai sha aka ce kada mutum ya sha abin sha a cikin makayi na zinari ko azurfa kenan ci yana halatta mutum ya ci akwai riwaya ingantacciya duk da cewa ga yan anan gaba sai yace wala ta'kulu fi sihafihima haka manzon Allah yace kada ku ci fi sihafihima a cikin akusansu kenan ci da sha a cikin makayi na zinari da azurfa haram sai manzon Allah ya ce wala tashrabu kada ku sha fi aniyati rahabi wal fidda a cikin makayi na zinari da azurfa sai ya ce wala ta'kulu fi sihafihima kuma kada ku ci a cikin akusansu sai ya ce fa inna halahum fi dunya manzon Allah ya ce domin wato nasu ne a nan duniya su wa su ne waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala na waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne a nan duniya waɗanda suka yarda da rayuwa ta duniya suka samu nutsuwa da ita su iya jin daɗinsu shine rayuwa ta duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasu ne a nan duniya walakum fil akhirah ku kuma mu'minai naku ne a gobe kiyama ku ɗan aljanna ku ne Allah ya tana dama irin waɗannan makaye a gidan aljanna domin da kofi wanda 'yan aljanna za su sha abin sha a aljanna da duk wasu kayan kawa na zinare da azurfa haka wannan tufafi na alhariri kayan ado ne na 'yan aljanna a aljanna kenan don haka na waɗanda ba su da rabo ne a gobe kiyama don haka manzon Allah ya ce fa inna halahum fi dunya domin nasu ne a nan duniya ma'ana waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce walakum fil akhirah ku ko mu'minai wato naku ne a gobe kiyama wannan hani na game da sanya tufafin alhariri kamar yanda bayani ya gabata yake banta da masaban da mata amma wannan hani na biyu dangane da ci da sha a cikin makayin zinare da azurfa wannan ya hada maza da mata gaba ɗayan su baya halatta da namiji da mace gaba ɗayan su baya halatta su ci ko su sha a cikin makayi wanda yake na zinare ko na azurfa daidai da cokali na cin abinci kai na azurfa ko na zinare baya halatta dan haka ka'ida kuma duk mutumin da ya bar abu saboda Allah to Allah yayi alƙawarin zai karrama shi da abu wanda yake fiyayye a gobe kiyama duk wanda ya daina ci ya daina sha a cikin irin waɗannan makaye na zinare da azurfa saboda bin dokoki na Ubangiji to Allah yayi alƙawarin ciyar da shi da shayar da shi a cikin waɗannan makaye a gobe kiyama haka wanda ya daina sanya wannan tufafi domin cewa Allah ya haramta sakamako Allah zai tufatar da shi da wannan game da wannan tufafi a gobe kiyama dan haka kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa hatta da waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani abin da Allah yake umarni ko yake hani ya hada da su illa kasancewar kunnan ka shine suka yi ba sa bin dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace fa inna halahum fi dunya ba ana ni ba cewa wannan da ya kafirce ma Allah cewa halaka ne ya sanya tufafin alhariri halaka ne ya ci abinci ko ya sha abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa a'a shi ma hanin da Allah ya yi ya hada da shi illa kasancewar mumini ya miƙa wuya da ji da bi ga Ubangijin sa shi kuma ya yi kunnan kashi amma ba dan cewa ya halatta gare shi الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في هلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يدرب منكبيه وأيد ما بين الكعبين ما بين المنكبين وأيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل واتو البراء بن عازب الله يكرم ما سيدا yake fada cewa ma ra'aytu min fi limmatin fi hullatin hamra ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin ma'abucin gashin kai wanda ya zubo kusa da kafada fi hullatin hamra wato a cikin jajayen tufafi yace ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi kyawu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin limma wato shine gashi na kai idan ya zubo ya kusa isowa kafada amma bai isa kafada ba shine ake kiran shi limma idan ko ya zubo kan kafada shine ake kiran shi jumma kenan in ya sauka akan kafada jumma idan ya zo gab da kafada bai sauka akan ta shine ake kira da limma domin gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ne wanda ya sako kusa da kafadar sa shine ake kira da limma an gane ko wani lokaci yakan bar gashin kansa sai ya zubo kusan gab da kafadar sa to shine anan al-Bara' ibn Azib yake cewa ma ra'aytu min zi limmatin yace ban taba ganin ma'abucin gashin da ya zubo kusa da kafada fi hullatin hamra wato a cikin jajayen tufafi idan aka ce hulla wato shine tufafi kenan wanda mutum ya kasakawa in ma gyautu da mayafi ko kuma riga da wando misali sai yace ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafi kyawu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wata rana shi al-Bara ibn Azib ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jajayen tufafi zani da mayafi kuma tare da cewa gashin kansa ya zubo gab da kafadarsa amma bai sauka kan kafadar yace to ban taba ganin mutumin da yake da gashin da ya zubo gab da kafadarsa a cikin jajayen tufafi wanda ya kayatar da ni sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace lahu sha'run, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi, yadribu mankibaihi, gashin da na zubowa kan kafadarsa kenan, kusa da kafadarsa. An gane ko? Wato yana da gashi, gashin da yake zubowa kusa da kafadarsa. Sai yace wa aida ma bainal mankibaihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da dan tazara tsakanin kafadinsa, ma'ana kafadinsa ba a matsa suke ba. Bu'aidi yasa ko kuma ba'idu ma bainal mankibai, wato ba'idu ma bainal mankibai, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da nisan abin da ke tsakanin kafadinsa, kenan kafadinsa suna da dan tazara a bude suke, kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dan fadin kirji, kenan kafadinsa ba a matsa suke ba. Shine kenan ake kira da wasi'us sadr, ma'ana wanda yake da yalwa ta kirji, kenan kirjinsa yana da dan fadi kadan kasancewar ba wanda kafadinsa a matsa suke. Shine yace ba'idu ma bainal mankibaini, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da nisan wato abin da ke tsakankanin kafadinsa. Idan aka ce almankib, wato shine abin da ke tsakankanin alkatib, in aka ce alkatib nan ita ce kafada. An gane ko? Kenan in aka ce mankib, daga nan zawwa tsakanin wuya da kafada shine ake kira da mankib. Kenan nankin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a buɗe yake, yana da yalwa. Shine sai yace laysa bil kasiri wala bil qawi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gajiri bane kuma ba dogo bane. Idan aka ce ba gajiri bane ba dogo bane, kenan me za a fahimta? Matsakaici ne, awanun baina zali, shi ba dogo ba, shi ba gajiri ba, wanda kasancewar in gajarta ta yi yawa aibi ce, in tsawo ya yawa aibi ne. Kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakatsakiya ne, kamar yanda Allah ya kyautata ɗabi'unsa, to haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittarsa. An gane ku? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittarsa ta bangaren kyawun halitta na gangan jiki, ba a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balantana kyawawan halaye da ɗabi'u, domin Allah ya jinjina masa a cikin Alkur'ani, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hata kance malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana sanya jajayen tufafi wato halak ne, illa kasancewar jajjaye wur wannan kwata-kwata baya halatta, kamar yadda Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa wato yayi bayani mai tsawo akan wannan mas'ala a cikin littafinsa mai suna Zadul Ma'ad, cewa ha shahu wa kalla, yace Allah ya tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sanya jajayen tufafi jajjaye wur, ya sa jajayen tufafi amma ba jajaye bane wur. An gane ku? Jajayen tufafin da ya sanya jajja ne wanda yana hada da wani launi wanda yake na baki-baki, wanda amma tufafin sanda-sanda a jikin shi, wanda yake zane, wanda yake na baki, tare da cewa wasu malamai suka ce abinda ake nihi da hulla hamra a nan kasancewar tufafi ne ja, amma ba ja ba wanda yake tsantsa, yana da wani launi wanda yake na fari ya ratsa jikin shi. A wancan bayani da Ibnul Qayyim yayi, wato launi wanda yake kenan na baki, wanda shine ya ratsa jikin tufafi, amma jajaye waɗanda suke tsantsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai sa ba. Tare da cewa wasu malamai suka ce a nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jajayen tufafi ba dan komai ba, dan ya nuna yayi bayani game da halaccinsa, amma tare da cewa bai nace ba akan sanya jan tufafi, dan haka suka ce don hadisin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke hani game da sanya jan tufafi suna bayani ne game da karhanci ba haramci ba, tare da cewa bai dace ba mutum ya nace akan sanya jajayen tufafi, makaruhi ne, kenan abinda aka fi bukata mutum ya sanya wasu kala waɗanda suke na daba. Don haka dai a magana wadda take mafi rinjaye, kamar yadda malamai suka rinjaye sanya jajayen tufafi jajjaye wur wannan kwata-kwata baya halatta, domin hadisan abinda suke fa'idantarwa a ran shi. Amma in ya kasance ja ne wanda ya haɗu da wani kala wanda yake na daban, to wannan babu laifi akan iya sawa. Kamar yadda jantifafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya a jikinsa ja ne wanda ya haɗu da wani launi, launi wanda yake na baki an yi zane a jikin tufafi. Don haka kenan kaga hatta da kalan tufafin da ya dace mumini ya sanya, akwai tufafin da wato kwata-kwata bai dace ba mumini ya sanya, shi ne tufafi wanda yake ja. Don haka kenan kalan tufafin da ya fi dacewa mumini ya sanya wato su ne tufafi waɗanda suke farare. Farin tufafi shi ne ya fi dacewa mumini ya lazunta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa ilbasu min siyabi kumul bayab, sai yake cewa wa kaffa innaha min khairi siyabikum, sai yace wa kaffi fiha mutakum aw kama qala. Manzon Allah yace ku sanya farfaru daga cikin tufafi, domin farin tufafi su ne fiyayyen tufafin mu'minai. Manzon Allah sai yace kuma kuma matattun ku da kafani a cikin farin tufafi, in za kuma mamaci da kafani ku yi masa kala wanda yake fari. Kaga in so samu ne farin tufafi shi ya fi dacewa da mu'mini. Kala na biyu wanda ake so mu'mini ya sa shi ne tsangon tufafi, kamar yadda tsangon tufafi kala ne na 'yan aljanna wanda Allah ya tanada musu a aljanna. A dazumin karanto aya Ubangiji ta'ala na faɗa wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istibrak, 'yan aljanna sukan sanya tufafi waɗanda suke tsanwaye wato na alhaji. A takaice kenan shine anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana ina halatta mutum ya sanya jan tufafi, kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa ba haramu bane iya sanya jan tufafi jajaye wato makaruhi ne, amma a magana mafi rinjaye baya halatta sai dai in jan ya haɗu da wani launi, a wannan lokaci kenan yake halatta. الحديث السابع والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بإيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العابس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو أن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن الكسي، وعن لبس الحرير، والاستبرك والديباج. Wato Al-Bara'u ibn Azib Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu da wasu abubuwa guda bakwai cewa mu nace a kansu, wani hana an sabai, sannan kuma ya nemi game da wasu abubuwa guda bakwai. Sai ya ce amara na bi iyadatil mari, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu game da gaida marar lafiya. An gane ku, gaida marar lafiya, mu je mu gaida marar lafiya idan ba shi da lafiya. Gaida marar lafiya bai keɓanta ba da wanda yake musulmi, wanda ma ba musulmi ba na halatta in ba shi da lafiya mutum ya je ya gaishe da shi. Kamar yadda wani yaro ga Yahudi wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikace-aikace, wani lokaci ya kwanta rashin lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaishe da shi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tallata masa musulunci, ya ce yaro ka musulunta. Ya daga idansa ya kalli mahaifinsa, mahaifinsa ya ce masa abi Abul Qasim, bi abinda Abul Qasim yake umarnin ka na cewa ka musulunta. Sai zai yaro ya musulunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa godiya ga Ubangiji, cewa yake alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, yace godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya tsamayar da shi daga wuta. kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya gaishe da shi yana nan a matsayin sa na kafiri amma tare da haka manzon Allah ya je ya gaishe da shi dan haka wanda ma ba musulmi ba in ba shi da lafiya akan iya zuwa a gaishe da shi sai dai mu san da cewa idan musulmi ne to wannan haƙƙi ne mai girma nashi a kanka musamman in ya kasance akwai zumunta tsakaninka da shi duk wanda kake da masaniya tsakanin kunna kuke da sanayyar juna tsakaninka da shi in ba shi da lafiya to haƙƙi ne nashi ka je ka gaishe da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haƙƙin musulmi akan musulmi manzon Allah ya ce biyar ne na daga cikin su manzon Allah ya ce iyadatul mari wato gai da marar lafiya kenan idan mutum ba shi da lafiya ka je ka gaishe da shi to shi gaida marar lafiya kuma bai keɓanta ba ga wanda ka sani wanda ma baka sani ba in ba shi da lafiya ka je ka gaishe da shi an gane ko domin ka samu irin sakamakon da ake samu game da gaida marar lafiya hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya tafi ya gaida marar lafiya da safi mala'iku 70,000 na masa addu'a suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai an kai yamma haka wanda ya tafi ya gaida marar lafiya da yamma mala'ika 70,000 za su ringa roƙa masa gafara ta Ubangiji har sai an kai an wayi kuma hadisi ya inganta manzo Allah ya ce duk wanda ya fita takanasu ya je ya gaida marar lafiya zuwansa da dawowarsa manzo Allah ya ce tamkar yana cikin wata gona daga cikin gonakan aljanna yana tsinkar ƴaƴan itacen idan aka gaida marar lafiya abu ne wanda yake da fadala mai girma kuma haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi illa kasancewar gaida marar lafiya yana da wato lokaci ba a kowane lokaci bane ake zuwa a gaida marar lafiya a kirdadi lokaci wanda yake dacece lokaci wanda ya dace kuma in an je gaida marar lafiya ba zama baki a wajen marar lafiya a tsawaita zama domin a takura masa marar lafiya yana buƙatar hutu malamai suka ce sai dai in shi marar lafiyar ya nuna yana son kadan jima abunsa domin ya ɗebe kewa to a wannan lokaci babu laifi kadan jima abunsa domin daga cikin magabata al-Imamu Ahmad ne ya tafi ya je ya gaida marar lafiya da ya gaida shi daga tsaye sai ya juyo aka ce masa ya haka ya ce yin haka shi ne sunna ba a buƙatar a takura ma marar lafiya kenan a kirdadi lokaci wanda yake dacece wanda ba za a takura masa a je a gaida shi kuma in an je a yi masa addu'o'in da shari'a ta shar'anta mana wanda ake ma marar lafiya to shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu game da gaida marar lafiya sai yace wattiba'il janaiz wato da raka gawa me ake nihi da raka gawa shine yi mata sallah da rakata har a kai ta abin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani duk wanda ya ma gawa sallah manzon Allah ya ce yana da wani yanki na lada haka in ya kasance tare da gawar har aka kai ta aka binne yana da wani yanki wanda yake na daba kowane yanki daga cikin yankin guda biyu ya kai girman dutsen uku in kama gawa sallah kana da wannan kaso a farko in ka tafi karka gawar har aka binne kuma ka samu kwatankwacin ladan da ka samu wanda a farko Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda in ya halarci janaiza da zaran amma gawa sallah shi sai ya juya ya koma gida labari sai ya cin masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce in mutum ya raka gawar ya kasance tare da ita har aka binne to yana da kwatankwacin wannan lada Ibnu Umar ya ringa nadama yake cewa mun yi asarar lada da yawa ya kuce mana mun yi asarar lada ne yawa ya kuce mana wato fadakarwa game da wani kuskure zaka ga jama'a sun tafi rakiyar gawa amma da zaran an tafi sai ka ga mutum wai ya je gindin wani kabari ya tsuguna yana wata addu'a anan bai dace ba abinda ya dace janaiza ta kawo ka ka je har ka samu wannan lada in an gama sannan kuma in kana da damar ziyarar wani kabari ka je ka ziyarta kai masa addu'a an gane ko tunda me yace mutum ya kasance tare da wannan gawar har aka kai lokacin da aka binne kaga idan aka tafi in ka shiga wani shanin da kaga baka kasance ba tare da ita kenan ka rabu da wannan gawar to shine sai yace wata shimitul afis sannan da gaida mai atisha idan mutun yayi atisha yace alhamdulillah to haƙi ni nashi akan ka kace masa yarhamuka Allah an gane ku amma shi wanda yayi atisha ba za a ce masa yarhamuka Allah sai ya ce alhamdulillah sai in yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wataala domin yin atisha wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala wata iska ce dan adam yake fitarwa daga jikinsa an gane ko ta hanyar bakinsa da hancinsa wanda inda a ce wannan iska za ta tsaya a jikin shi to za ta cutar da shi dan haka fitar da wannan iska ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda kuma ya zama wajibi ka gode masa akan wannan ni'ima ya zama wajibi ka gode masa akan wannan ni'ima dan haka aka sunnanta mana in mun yi atisha mu ce alhamdulillah saboda Ubangiji ta'ala ne da ikon sa ya fitar da abinda zai iya cutar da mu a cikin jikin mu idan ya wanzu shine ya bamu damar yin wannan atisha dole mu gode masa to shi mutumin da yayi wannan godiya ga Ubangiji akan wannan ni'ima da Allah ya masa to sai aka sunnanta mana mu yi masa addu'ar cewa Allah ya masa rahama ma'ana nan gaba ma Allah ya masa dace game da gode masa akan duk wata ni'ima idan ya jaddada masa to shi ma mai atishar in ka masa wannan addu'a yarhamukallah to shi ma an sunnanta masa ya maida maka sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye da ku ya gyara halayen Allah ya shirye da ku ya gyara halayen ko kuma wa yuslihu balakum ya gyara zukatanku zuciya in ta gyaru hali ya gyaru domin zuciya tana daukar ma'anar albal zuciya kenan sannan bal yana daukar ma'anar halin mutum to idan mutum yayi atisha so daya kace masa yarhamukallah bayan ya ce alhamdulillah yayi so biyu kace masa yarhamukallah yayi so uku kace masa yarhamukallah in yayi na hudu sai kace Allah ya baka lafiya domin wannan kuma ya wuce wannan ya zama rashin lafiya an gane ku sai kace shafakallah Allah ya baka lafiya sannan sai yace wa ibrari alqasami wato da kukutar da rantsuwa ta mutum ma'ana dan uwanka in yayi rantsuwa akan wani abu to ka cika masa wannan rantsuwa wa ibrari alqasami wato da cika ma dan uwa rantsuwarsa ko kuma almuqsim wato mai rantsuwa ka cika masa rantsuwarsa kamar misali kai ne kake tare da dan uwanka yayi rantsuwa ya maka magiya yace wallahi wani sai kai kaza to kada ka sanya shi yayi kafara abinda yace sai kai ka aikata in dai ba abu bane ba wanda Allah ya haramta kaga in baka yi ba kafara zai to in dan uwanka misali yanzu ya kawo abinci yace wallahi sai ka ci ko kuma wallahi wani sai ka amsa yana baka abu kana tumewa yace wallahi sai ka amsa kaga yayi rantsuwa tare da cewa kuma ya maka magiya sai sai to anan abinda ake bukata ka cika masa rantsuwa kai hakuri ka karbi wannan abu domin in baka karba ba dole kafara zai tunda yayi rantsuwa cewa sai kai kaza in ka ki to kafara ta hau kanshi in dai ba abu bane wanda Allah ya haramta in dan uwanka yayi rantsuwa akan ka yace wani sai kai kaza to ka cika masa rantsuwarsa kada ka sa yayi kafara abu na biyar sai yace ko kuma mu ce abu na biyar sai yace wa nasrul mabrur wato da taimaka ma wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta to in kana da ikon da zaka taimaka masa ka fitar masa da haƙƙinsa to ya zama wajibi ka taimaka masa a farko in za a zalunci dan uwanka baya halatta ka bari a zalunce shi dole ka agaza masa ka ije masa wannan zalunci da ake nufi masa in ku an riga an zalunce shi to anan ka taimaka masa ka fito masa da haƙƙinsa wannan wajibi sai yace wa ijabati da'i wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da karfa gayyata da karfa ma mai gayyata ma'ana duk wanda ya gayyace ka wajen walima in dai walima ce ta angwanci to ya zama wajibi amma in ba ta angwanci ba ce wannan mustahabi ne an gane ko a magana wadda take mafi rin yayi karba gayyata ta walima wadda ke zama wajibi ita ce walima ta angwanci amma duk wata walima wadda ba ta angwanci ba karba ta ba wajibi ba ne matsayin shi mustahabi ne shi ma wannan haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi abu na bakwai sai ya ce wa ifsha'i salam, wato da yada sallama, ita sallama da wanda ka sani da ma wanda baka sani ba a matsayin ka na musulmi, in dai ka tabbata musulmi ne to sallama za ka yi masa. Yin sallama ba ya da alaka da cewa ka san mutum, ko da baka san shi ba to an sunnanta mana mu yi masa sallama. Kamar yadda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci ta fi kowace? Manzon Allah yake cewa ciyar da abinci da yin sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Shine yace tudhimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Manzon Allah yace ka ciyar da abinci sannan kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Hikima game da yada sallama da aka sunnanta mana domin abu ce wanda ke ƙara danƙon soyayya da kauna tsakankanin mu'minai. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke faɗa wallahi la tarkulul janna. Manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni, ba yanda za a yi ku shiga aljanna a gobe kiyama hatta tu'minu, sai kun yi imani da ubangijin. Sharadin shiga aljanna shine yin imani. Sai yace wala tu'minu, yace kuma ba za ku yi imani, imani na hakika kamar yanda ake bukata. Manzo Allah yace hatta ta habu, sai kun kaunaci juna. Manzo Allah yace afala unabbi'ukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Manzo Allah yace shi yanzu bazan ba ku labari game da wani abu wanda in kun aikata shi za ku kaunaci juna. Sahabbai suka ce kwarai muna da bukata. Manzo Allah yace afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakankaninku. An gane ku, ku yada sallama tsakankaninku. Dan haka in ka wuce da dan uwanka musulmi ba barka ba ake cewa, ko kuma a sanu da hutawa ko kuma da sauransu, wannan duk gaisuwa ce ta al'ada. An gane ku, abin da ya dace ka ce masa assalamu alaikum bayan ka masa sallama ba laifi bane ka biyo da gaisuwa ta al'ada ina kwana ina wuni ko kuma sanu da hutawa da sauransu. Amma farko abin da ake bukata sallama. Sallama gaisuwa ce ta ɗan aljanna wadda Allah ya karrama mu da ita tun a nan duniya, Allah yake bincike mu da ita. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan sallama da Allah ya azurta mu da ita na daga cikin abubuwan da Yahudawa suke mana hasada. To shine anan yace wa ifsha'is salam, wato da yada sallama kenan cikon abubuwa na bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su. Sai yace wa nahana an khawatim, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da zubi na zinare, ko kuma aw anta khattumin bizahabi, ai wa nahana anta khattumin bizahabi, ko kuma wa nahana an khawatimin zahabi, ko kwanto ne aka samu daga marwayacin. Shin abinda manzon Allah ya faɗa cewa wa nahana an khawatimin zahabi, ko kuma cewa wa nahana an takhattumin bizahabi? In aka ce at-takhattum shine sanya zuri, yin zuri, an gane ko? In aka ce khawatim, jam'i ne na khatam, ma'ana zubi kenan, wato ya hane mu game da zubi na zinare, ko kuma yin zubi na zinare. Sai yace wa anshubi bil fidda, haka nan kuma ya hane mu game da sha, wato a cikin makayi na azurfa. Wannan hani na farko na cewa ya hane mu game da sanya zubi na zinare ya keɓanta da mazaban da mata. Mace ya halatta ta yi ado wanda yake na zinare, amma abin da ya wane ci ado shi ma baya halatta. An gane ko? Kamar misali ta yi kofi na zinare, hatta da masayin kwalli na zinare baya halatta mace ta yi. Amma zubi da sauransu, sarka, tsohuwar da sauransu, wannan abu ne wanda Allah ya halitta mata. Sai yace wa an shurbi bil fidda, wato an hani, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu game da wato sha a cikin makayi wanda yake na azurfa. Kada mu manta da yake banda da azurfa, hatta da makayi na zinare, ci ko sha haramun ne a cikin sa kamar yanda hadisi ya gabata. Sai yace wa anil mayasir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da wani mashimfiɗi da ake kiran shi almayasir. An gane ku? Almayasir wato jami'i ne na misara. Idan aka ce misara shine wani mashimfiɗi da ake yi, ake dora shi akan sirri. wanda galibi sukan yi shi da tufafi wanda yake na alharir da shi suke yi, tare da cewa wasu malamai suka ce almayatir wato shine jarni, ma'ana wani mashinguɗi ne ake yin shi, kulo ne, katin matashin kai ne ake yin shi sai a dora a kan sirri. To galibi da suke yi na alhariri ne suke yi, ba don komai ba, saboda nuna isa da takama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yace kar ayi haka, ba ma akan abun hawa ba, koda zaka aje a kasa ne ayi tufafi na alhariri, kulo mutum ya ringa hawa haramu ne, baya halatta. Wannan kuma kamar yadda muka yi bayani a baya, sanya tufafin alhariri halak ne ga mace, amma daidai da dara ta kwanci baya halatta ayi, daidai da kulo wanda yake na zama baya halatta ayi. Wannan hani kuma ya hada maza da mata gaba daya. Shine yace wa anil mayatir, ma'ana ya hane mu game da mashinguɗi da ake durawa akan sirri na alhariri da ake yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. Sai yace wa anil kasfi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hane mu game da wato shine alkasfi. Alkasfi wato an jingina shi ne zuwa wani birni da ake kiran shi alkas, alkariya ce daga cikin alkariyu waɗanda suke na Masar. Wato wani sakar tufafi ne suke yi wanda suke hada shi da alhariri, ba alhariri bane tsantsa, tufafi ne akan saka shi, amma a wajen sakar akan sanya alhariri sosai a cikin shi, shine ake kira alqasi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da sanya shi. Sannan sai yace wa allubusil harir, haka ya hane mu game da sanya tufafi na alhariri. Wal istabra, da alhariri wanda ba shi da kaurin saka. Sai yace wa dibaji, wato da addibaji shine mai kaurin saka gaba ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hane. Dan haka a takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana tufafin alhariri kwata kwata baya halatta. Shine alakar da ta sa malam ya zo da hadisin a wannan babi, baya halatta ga maza amma ban da mata. Namiji kadai iya abinda aka halatta masa game da tufafin alhariri shine abinda bai wuce ba, kamar misali yatsa hudu da abinda yayi kasa da haka, kamar yanda wato karin bayani zai zo nan gaba. Nan ya kamata dai mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.